الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، muna ƙarin godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya koma haɗa mu a wannan cibiya mai tarin albarka karo na uku, domin gabatar da jerin karatuka a kan abin da ya shafi zakka. Bayan abin da ya gabata na azumi da kuma sallah, yau gashi an ɗauko abin da ya shafi magana a kan zakka, wanda ita ma ginshiƙi ce daga cikin ginshiƙan musulunci, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abdullahi ibn Umar ya yi bayanin cewa an gina wannan musulunci a kan ginshiƙai guda biyar, zakka tana daga ciki, wanda ana da mawdu'ai daban-daban da ake tattaunawa a kai. Mawdu'in da za mu tattauna a kansa yau shi ne magana a kan fa’idojin zakka da hikimomin da suke ƙarƙashin fitar da zakka ga mai fitarwan da kuma wanda za a ba. Musulunci a koda yaushe ya ɗora ma ɗan adam wani haƙƙi, to akwai wata garabasa da falala da romo da ke ƙarƙashin wannan abun. Ba haka kawai za a ɗora masa abin ba. Don haka a yau muna son mu ji waɗannan fa’idojin da suke ƙarƙashin wajabtar da zakka da kuma wato ainihin umarni da a bayar da ita. Kasancewar fawaid ɗin suna da yawa, sai dai kila mu riƙa bita kansu, sai dai abin da bai gagara ba daga cikin abin da ya shafi nassi muna iya mu kawo, amma cewa mai ta karanto su ɗaya bayan ɗaya muna bayani zai yi wahala, lokacin ba zai ba mu dama ba. Muna fatan Allah ya datar da mu da fatar daidai, ya azurta mu da kasancewa cikin wanda za su ji su kuma bi mafi kyawun zance da suka ji na sako da aka isar masu, ya samu amfana da abinda za mu gina wannan karatu da sauran karatuka wanda suka gabata da wanda za su biyo baya. Kai tsaye za mu je zuwa ga fa’idojin da kuma hikimomi da suke ƙarƙashin wato fitar da zakka. Abu na farko, fitar da zakka yana zamowa dalilin cikar musuluncin bawa. Musuluncin bawa yana cika idan har Allah ya hore masa yana cikin mawadata da suka kai su fitar da zakka. Idan ya fitar da zakkan nan, ya zamo ƙarin cikon musuluncinsa, domin akwai wanda yake zai yi rayuwarsa ta musulunci har ya bar duniya, Allah bai hore masa abin da zai fitar da zakka ba. Don da Allah bai hore masa ba, wannan rukunin bai hau kansa ba. Haka ma abin da ya shafi aikin hajj, wani za a iya samun kansa yi rayuwa har ya gama bai je hajji ba, amma wanda Allah ya hore masa ya shiga cikin mawadata, Allah ya bashi dama ya samu kanshi cikin wanda suka je aikin haji, to lalle ba shakka wannan yana nuni akan ƙarin cikar musuluncin mutum, wato rukunan nan guda biyar ba wanda ya tsallake shi, Allah ya taimake shi, duka ya ɗabbaka su, ya aiwatar da su a cikin rayuwarsa. Domin zakka ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci, kuma abu cewa ce Allah maɗaukakin sarki a Ƙur'ani mafi yawa in an ambaci sallah sai ka ji an gwama da ita, wa aqimu salata wa atu zakka. Don haka duk sanda mutum ya kai cikin waɗanda Allah ya hore musu sukan mallaki nisabi, kuma Allah ya taimake shi ya fitar, to ya cika musuluncinsa. Wannan kuma ba ƙaramar garabata ce ba, ba ƙaramin manufa ce ba ga musulmai, kowane musulmi a ce yau ya samu cika abubuwan da ake buƙata. Mun ji magabata a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da a yi sadaka, akwai sahabban da za su je su yi wadako ko su je su yi itace su sayar don su samu su ma su ba da sadaka, su samu shiga cikin wannan cika wannan umarni ɗin. To balantana sai da Allah ya hore ma ya damƙa ma daga cikin falalarsa, to yi ƙoƙari ka ga ka cika wannan rukunin ka'i da kammala addininka. Kowane musulmi kuma godinsa kenan ya ga a ce ya cika musuluncinsa, ya cika kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya saukar da aya a lokacin da ake cikin aikin haji ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Haka musuluncin da aka kammala shi, to haka kai ma kana son musuluncin kai ya kammala, matukar kana cikin mawadata yi kokari kaga ka cika wannan musuluncin naka. Za mu tsallaka shi wannan fa'ida a Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen shi ya kawo ta. Fa'ida ta biyu, wannan fitar da zakka da shi zaka cimma matsayin wato da'a ta hanyar zartar da umarnin Allah, Allah shi ya ce a yi, kuma yanzu ka tashi ka fitar, to yanzu ka bi umarnin Allah, kuma ba abin da ya sa ka bi wannan umarnin sai don samun sakamako daga wajensa. Domin shi Allah maɗaukakin sarki idan ya baka umarni ka bi umarninsa, to akwai sakamako da zai maka, kamar da in ya hana ka baka hannu ba ka yi, akwai uquba da horo da zai yi maka, kuma kana yin wannan ne don neman yardarsa. Don haka ne neman ya samu yardar Allah, in dai yana cikin mawadatan to ya tabbatar ya fitar da wannan haƙƙin na Allah, ya bayar da shi ga wanda shari'a ta ce a bayar gare su. Abu na uku, tabbatar da damko da ƙarin kullin soyayya da ƙauna tsakanin mawadaci da mabuƙaci, ma'ana tsakanin mai hali da talaka. Duk wanda ya zama cewa yau kai da Allah ya hore ma ka fitar da dukiyar nan, kuma ka bayar da ita ga waɗanda aka ce a ba, to ba shakka wanda duk abun ya kai gare shi zai ji daɗi, saboda abu ne wanda an ɗabi'antar da mutum ga son wanda duk ya kyautata masa. Ba a ce an kafa hujja da wancan hadisi ba, amma dai haka abin yake, waƙi'iyan cewa duk wanda ka kyautata masa to lalle ba shakka za ka zama masoyi gare shi, kuma duk abin da kake so zai yi maka. Shi ne yasa wani bawan Allah yake nasiha da wasiya zuwa ga ɗansa, a cikin wasiyar tashi yake cewa ahsin ila an-nas tas'ab qulubahum fa talama ista'bada al-insana ihsanu, ka kyautata zuwa ga mutane za ka bautar da zukatansu su zamo sun sallama maka, saboda kyautatawa yana jawo mutum ya horar da shi ya zama mai biyayya gare ka. To duk sanda ka zan cewa ka fitar da wannan abin, ka bayar da shi inda ya kamata, to ba shakka wanda ka ba zai ji yana son ka yana ƙaunar ka. To kuma abu ne wanda ake so, shi ake so ya yaɗo a tsakanin musulmi. Ashe kenan akwai fa'ida mai girma dangane da fitar da wannan zakkan. Fa'ida ta hudu, tsarkake rai da tarbiyyar rayuwa da kuma wato nisantar da ranka daga ɗabi'a ta rowa ta dalilin fitar da zakkan nan. Domin ne, ita dukiya ta rataye da zuciya ne, sau da dama ɗan adam yana iya sadaukar da ransa amma bai sadaukar da dukiyarsa ba. Dukiya tana rataya da zuciya. To duk sanda Allah ya taimaki mutum, duk da sanda yake ma dukiyar nan, ya bi umarnin da Allah yake, ya fitar da abin da Allah ya wajabta ya fitar, ya bayar da shi inda ya kamata, to lalle ba shakka ya tsarkake ransa daga wannan hali na rowa, ya tsarkake ransa daga wannan ɗabi'a ta son kai da ma son jawo har wani haƙƙi ya ƙara shigowa wanda ma ba nashi ba, wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haka, yake khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, karɓa daga sadakokinsu wanda za ka tsarkake su da shi, kuma ka tarbiyyance su a yi tazkiya. Tazkiya shi ne ƙarin tarbiyya da za a ba mutum, wanda ita za ta sa wasu halayen da musulunci bai yarda da su ba sai ya nisance su, kamar yadda musulunci ya zo ya tarar da Larabawa suna da waɗansu ɗabi'u masu kyau, suna da halaye marasa kyau. Waɗannan halayen marasa kyau su aka yi ƙoƙari aka kawar da su, aka raba su da su, halaye na ƙwarai da suke da su aka ƙara ƙarfafa su. To an yi tazkiya kenan. Allah maɗaukakin sarki yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitab, tazkiya, tarbiyyar da zai musu, ya gyara musu halayensu. To zakka in ka fitar da ita, ka ƙara tarbiyyar kanka, ka tsarkake rayuwarka, ita kanta dukiyar ka tsarkake ta, kamar yadda za mu ji ƙarin bayani. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana rai ana tsarkake ta ɓangarori daban-daban, ta ɓangaren tauhidi da raba ta da shirka. Kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha, wanda ya tsarkake ransa daga shirka da sauran halaye marasa kyau ya tafi bauta, wanda ya durmuyar da ita cikin waɗannan miyagun halayen da shirka ya taɓa ya yi asara. Fa'ida ta biyar, fitar da zakka yana saba wa musulmi da ɗabi'a ta kyauta da karamci da tausayi ga masu mabuƙata da kuma nuna jinƙai gare su. Shi abin da ya shafi kyauta koyo ake yi, kowa yana so, amma a hakan za ka tarbiyyanci kanka ta hanyar saba wa kanka ka fitar, ko yaya ne, mataki-mataki, gwargwadon ikonka, gwargwadon halinka, gwargwadon kuma ƙarfin imaninka, a hankali a hankali har ka saba kai. shi wani a rayuwarsa kila bai taba ya cire wani abu ya bayar ba, ya taba gwadawa ba, don haka duk sanda zai abin zai ji nauyin shi. Sabanin wani shi kuma duk sanda ya gama bukaci, ko da ko irin tashin nan na masallaci da aka yi da masu gaskiya da marasa gaskiya, sai haka shi ran shi ya saba, da zaran dai ya ga wani ya ce akwai bukata sai ya doka ya bayar. To tarbiyya ce, kuma mutum shi zai tarbiyyantuka sa a hankali gwargwado abin da zai iya. To rayuwa ita zakka din nan takan tarbiyyanci musulmi zuwa ga wannan hali da ɗabi'a wacce take ɗabi'a ce mai kyau. Kuma sai ga wani lokaci wanda baya yin wannan ta hanyar inda ya kamata, ba wai baya kashe bawa ba, ba wai bai kashe kudin ba ne, a yana kashewa, amma sai dai bai saba da ya bayar inda zai amfane shi ba, saboda shaidan yana biyo baya ta wannan bangaren. Kamar yadda Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, shi zai umurci, shi zai muku alƙawari ya tsoratar da ku cewa in kuna fitarwa ba za ku talauce, in kun talauce ko kuma wa zai baku. Amma kuma daidai wannan lokaci zai yi umarni da alfasha, wasu ababe marasa kyau sai hakikila ko abubuwan da yake dokowa yana kawo a gidansa tun daga fina-finai da data da yake sawa ya kalle-kallen da bai dace ba, da abubuwan da yake yi marasa kyau nan bai jin wahalar ce da kudin ya yi. Waya amurkan bai fasha, to sai ka tarbiyyanci ranka ga wasu abubuwan da ba su masu fa’ida ne ba, sai ka watsar da su ka kalli menene za ka yi makanka wanda shi ne zai amfane ka a gobe alƙiyama. Fa’ida ta shida, fitar da zakkan nan yana tsare ran mutum gabanin zamuwa marowaci. Shuhu wato nau’i ne na rowa wanda yakan haɗa da zalunci. Zalunci shi ne shi bai bayar ba amma yana son ya kwace haƙoƙin mutane, ya haɗa da nashi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukakin sarki yana son ku da halaye uku, kuma baya son ku, yana ƙyamatar ku da halaye uku. Daga cikin halayen nan shi ne man'an wahati, kada mutum ya zamo shi ya hana amma kuma yana son a kawo, bai ba da haƙƙin da yake nashi ba amma kuma yana son ya jawo haƙoƙin wasu. Shuhu ɗin nan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka shaidin ku da shuhu, domin shi ya halakar da wanda suka gabace ku, shi ya kai su ga har suka koma zalunci suna zubar da jinin junansu. To idan mutum na fitar da zakka ya tsira daga wannan, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, duk wanda aka tsare shi aka kiyaye shi daga wato ainihin shuhu da rowa da wannan ɗabi'a, to wannan shi ne mai rabauta, Allah ya samu ciki. Fa’ida ta bakwai, fitar da zakkan nan yana jawo albarka da ƙari a cikin dukiyar, da kuma yadda Allah ya mayar ma daga abin da ka fitar, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, الله يتي دوك أبن دكوكا تير نواني أبو تو الله زي ما يموكو غريشي شيني في أيام ما فأذر كاوا كده كافتر بيت فيبا شي الله مدوها كنسر كي زي ما يرمكا با مسلمي با كوبا واند با مسلمي با النبي صلى الله عليه وسلم يانونا من الشيواء إذن أنسى أمي يوان كيركي mai yawan karamci, ko da ba musulmi ba ne in ya yi wannan aikin ya fitar ya yi, sai Allah ya maida mashi sakamakonsa a duniya. Idan ya yi irin wannan aikin na kirki, sai Allah ya buɗa masa wata hanya ta arziki, domin me bai da rabo a lahira, to kuma Allah ba zai sauye mashi a duniyarsa ba, dan duniya ita ce, don haka za a bashi duniyar. Yana yi abun hanyoyi suna ƙara buɗewa, yana yi hanyoyi suna ƙara buɗewa, to kai kuma musulmi sai Allah ya haɗa mazu ga na duniya ga na lahira. Mu duba mu gani su a duniyance manya-manyan masu kudin duniya da kake gani suna da foundation daban-daban suna fitarwa suna yi su sun ga fa'idar da ke karkashin wannan ne don sun fitar sun bayar sai ka ji suna ware biliyoyin daloli amma ba su talauce ba wannan yana ƙara bude musu hanya tare da cewa su ba musulman bane to me yasa suke haka ba su ga cewa wannan abin ya toye musu abin nan don haka fitar duwa yana sa sai Allah ya ƙara bude maka wasu hanyoyi gashi dai aya ta alqur'ani wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu haka Allah madaukakin sarki a hadisi kudusi yake cewa anfiq ya ibnu adama anfiq alayka sai dan adam ka ciyar zan ciyar da kai alƙawarin Allah ne ka ciyar zan ciyar da kai ku duba ku gani duk mai gidan da ya rike gidansa baya sako-sako da kula da iyalansa Allah ba zai tsoratar da shi ba Allah ba zai hana shi ba kullum sai Allah ya hore masa abin da zai kawo ko dai ba dadi za a ci amma ku duba ku ga wani irin waɗannan da suke sun watsar da haƙƙin iyalansu ba su komai kila su da a ce sun tallafa ma gidansu har an manta nawa suka ajiye suna cikin wadata ba ta cikin wadata duk da ba su yi ba in an tambaye su an ce to duk ina abun nan tun shekara ko wata da watannin da kuka yi ba ku bayarwa ina yake su ma ba su san inda yake ba shi kuma mai wancan mai yi ya sauke wajibinsa kuma Allah zai budo masa kuma alkhairinsa yana nan don haka al'amari yake a kowane irin al'amari Allah da yake ka fitar ka yi shi zai maida maka haka ma hadisin Abu Huraira Allah ya kara yadda da shi har wa yau daga Annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yake cewa ma na qasa sadaqatun min mali sadaka ba ta tauye dukiya in ka ga a zahiri kana da 1000 ka fitar da naira 10 yanzu sun zama alisafi ba su kai 1000 ba to Allah zai budo maka wata hanya wace ba 1000 yanzu su tsaya ba za su karu sama da haka ga kuma ladarka tana can ajiye maka وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا الله بزي دكا مباوا ابو سا حقورين دي يي افوا ان زالنتي سو ان مسا با دايدي بو yana da iko ya rama amma yayi hakuri ba abin da zai kar Allah zai kara masa face izza da buwaya tun a idan shi wanda yayi mu'afwan zai ga girman sa zai ga hakurin sa haka nan a idan jama'a a ce gaskiya wani mun jinjina masa an masa ba daidai ba amma ya jure ya yi hakuri ya kawar da kai to kaga Allah ya ƙara maka izza ya ƙara maka kurjini a idon jama'a ka ƙara kima sabanin kace ka nuna rashin mutunci to sai haga duk idon ka kima ka ta zubi a idon jama'a kuma ƙarshen ta ba za ka ci riba ba sai abin ya koma nadama to duk sadda ka zama mai afuwa shi kuma Allah zai ƙara ma izza da buwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani wanda zai sauko da kanshi saboda Allah face sai Allah ya daga darajar shi ya daga martabar sa dalilin wannan sauko da kansa da yayi Allah zai daga shi saboda ne bai nuna buwaya ba bai nuna isa ba bai nuna girman kai ba to sai ya zan cewa lokacin da yake sauko da kansa su kuma mutane suna kokarin ba shi girmansa haka ma hadisin Abu Huraira Allah ya kara yadda da shi ya ce manzon Allah tsira da mincin Allah tabbata gare shi ya ce ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi ba wani wuni da bayi za su waye gari a cikinsa illa malakani yanzulani face sai an samu mala'iku biyu sun sauko ويقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا لا ينسو ادوار سا يا الله wanda yake ciyarwa Allah ubangiji ka maida masa abin da ya ciyar duk abin da ya fitar ya bayar Allah ka maida masa ka ninninka masa ويقول الاخر shi kuma dayan addu'ar sa اللهم اعط منفقا خلفا Allah wanda ya rike yaki Allah ka tarwatsa abin da ya aje mala'iku suke yi dai ga dashi kuma su bayin Allah ne wanda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru, bayin Allah karkata ku. Don haka mutum ya sauke wajibinsa sai ya samu shiga cikin wannan addu'a. Haka nan hadisin Asma ƴar Abubakar Allah ya ƙara yarda da ita ta da babanta, ta ce manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce anfihi au imbahi au anfiqi, duk ma'anar kalmomi ne na kusa da juna, ke zuba, ke watsa, ke bayar, ke yayyafa. Wala tuhfi fa yuhfi Allahu alayki, kada ki tsaya kina kididdige wa ke dai kullun jama'a malam wa addada. Ya tara ya lisa fa yanzu ne ke cikin account sun kai kaza, kai har yanzu ina son target dina su kai kaza, to ba za a taba ba. Kullum ana ta wahala sai sun kai target din, shi bai ci ba, ganin ginshi ba su ci ba, iyalansa ba su mora ba, kowa bai mora ba. To kada ki zama haka. Wayu fi Allahu alayki, in ki tsaya wannan shi ma Allah in zai baki sai ya dan kirgo sai a baki, ki zuba sai Allah ya zubo miki. Wala tu'i fa yu'i Allahu alayki, kada ki daure bakin aljihu ko jakan ko buhun shi ma sai a daure naki. Kana yi za mu ga waɗanda suke a inda aka fito, ko kuma har wa yau masu yin, sai haga akwai waɗansu bayin Allah su haka Allah ya fida wannan karamcin, sai haga kuma tun da suke yin shi har yanzu komai na nan yana tafiya ba abin da ya tsaya. Kullum sai Allah ya buɗo hanyoyi. To wannan haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ma wannan sahabiya, Allah ya ƙara yarda da ita. Fa'ida ta takwas, zakka dalili ce akan gaskiyar musuluncin mai fitar da ita, musuluncinsa na gaske ne, saboda hadisin Abu Malik Ash'ari, shahararren hadisin nan wanda yake cikin arba'un nawawiyya, a cikin hadisin ya kwamshi abubuwa da dama. Gabar da muke so mu ambato ita ce was-sadaqatu burhanun, sadaka hujja ce, dalili ne da ke tabbatar da gaskiyar musuluncin wanda ya fitar da ita. Domin wanda musuluncin shi da imanin shi bai zauna ba, shi fa gani yake in ya fitar an kware shi, an masa wayo ne kawai, malamai dai sun iya zaƙin baki su jawo, tun da shi bai iya larabci ba, a jawo a jawo don a yi masa wayo, a ƙwace masa abu. Alhali kuwa abun ba haka yake ba, abu ne wanda shi Allah shi ya yi umarni da a yi, kuma na so shi suna nan, sai dai kun san in ya zan cewa abu ya haɗu da son zuciya da kuma rowa, to komi mutum zai iya ba da fasarori daban-daban. To duk wanda ya fitar da zakka shi ya nuna akwai alamar imani, musuluncin shi tabbataccen musulunci ne. Amma mutane nawa ne waɗanda suke sun nunnin kashi ba za su iya fitarwa ba? Akwai bawan Allah, akwai wani wanda mai hali ne yake ba da labari game da wani mai hali cewa an je ana ta ƙoƙarin lurar da shi, a shawo kan shi, a masa bayani ya gamsu ya yarda da zakkaɗin, har ya yarda ya ce to shi kenan a je a yi lissafi. Da aka yi lissafi sai ya ji to lissafin masu ma miliyoyi ne, sai ce to a bari dai zai yi shawara, shawarar da bai yi ba har Allah ya karɓi ransa. Yanzu wama yughni anhu maluhu idha taradda, Allah ya ce in yau ka bar duniyan nan, dukiyar da ka tara mai amfanin ta gare ka, mai amfanin ta, ka bar ma wasu, ka je can ka karɓa tambaya. Ba ma tambaya kaɗai ba, tun da dai Allah ya gaya mana game da abin da ya shafi hana zakka, duka za a ci. Allah ya kiyaye mu. To duk wanda ka ga yana fitar da ta, akwai alamar musuluncin shi na gaskiya ne. zakka. Fa'ida ta tara tashrahu as-sadr, kana bude kirjin mutum. In Allah ya taimaki mutum ya fitar da ita, shi ma zai samu kwanciyar hankali. Hakanan sadaqa ta yau da kullum, in mutum ya fitar da ita, ya bayar da ita inda ya dace, zai samu wani nau'in natsuwa. Duk sadda ya zama cewa kaga wani mabukaci wanda bukatar ta gaske ce, yana cikin wani hali, ka je tsakaninka da Allah, ka tallafa masa, ka kuranye masa damuwar da yake ciki, kai ma kanka za ka ji Allah ya yaye maka wata damuwa taka. Alƙawarin Allah ne, kamar da zamu ji, duk man nafasa an mu'mini kurbatan nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama, sai Allah ya yaye masa shi ma. Don haka su masu yi, masu wannan sukan ji daɗi, su samu natsuwa, su samu kwanciyar rai idan suka ɗauka suka bayar. Yayin da shi kuma wanda baya iya bayarwa marowaci, to ya fi kowa takura, ƙirjinsa ya fi kowa zama cikin abin nan. Rayuwarsa kullum cikin tashin hankali yake, damuwa tana tare da shi. Saboda ni bai bi abin da Allah ya ce ba, to Allah ba zai bar shi ya yi rayuwa ta jin daɗi ba. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wanda Allah ya nufin shiryar da shi sai ya buɗe masa ƙirjinsa ga musulunci. Duk abin da aka ce na musulunci ba ya da damuwa, ya zai samu yalwar ƙirji da buɗewar ƙirji. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. عندما كما كان هكا ني الله يتي زي سانيا كرجين سا يزمو cikin damuwa da kunci, kai kace an sashi takawa zuwa hawan sama, kaje kana hawan wani tsauni ka gani yanda numfashinka zai hau sama, to shi kamar an sashi takawa zuwa sama ne. Don haka duk wanda bai yi ba, Allah ba zai bar shi da kwanciyar hankali ba, ba zai bar shi da kwanciyar hankali ba. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Allah ya ce duk wanda ya bijire ga kira nashi, Allah ya ce to sai ya hada shi da rayuwar kunci tun a duniya. Allah ya kiyaye mu. Dai abin da ake so duk sanda mutum zai yi, to yayi tsakaninsa da Allah, ya nufi Allah da ita, ya zama kafin ta fito daga hannunsa a zuciyarsa ya riga ya fitar da ita. Kada ka zamo kana cikin wanda in ya bayar sai ya ga ya kwana yana tunani yana sumala, yana raɗaɗi akan ya fitar. A'a, in ka fitar ka fitar kenan, shi kenan, ba ka da wani damuwa, saboda ka san kama kanka ajiya ne. Fa'ida ta goma tana riskar da musulmi ya zama cikakken mumini, saboda hadisin Anas, amma laqala ya kare da shi daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, da yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sai yanku ba zai zama mai cikakken imani ba sai ya so madan uwansa abin da yake so wa kansa. Ya akwai wanda bai son ya amfana, akwai wanda bai son wani alkhairi ya shigo shi, akwai wanda bai son dukiya ta shigo hannunsa, kowa yana so. To yadda kake son ta gare ka, haka in ka doka ka ba dan uwanka wanda shi ma ta je gare shi, to ka so masa abin da kake so ma kanka, to imanin ka ya karu ke, ya kara cika. Fa'ida ta 11, sadaka tana daga cikin dalilai na samun shiga aljanna, kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Malik al-Ash'ari, Allah ya kara yarda da shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati ghurafan, lalle a cikin aljanna akwai waɗansu manya-manyan ɗakuna na musamman, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. In kana waje kana ganin ciki, in kana ciki kana ganin waje. Yanzu irin gilasin din da ake yi, in dai kana abin nan canje din nan, in kana ciki ne kake ganin na waje ko? Na waje baya ganin ka. To su wadancan ɗakuna ne na musamman, gidaje ne na musamman. In kana waje kana ganin abin da ke ciki, in kana ciki kana ganin abin da ke waje. A'adda Allah ta'ala liman at'ama ta'ama. Allah madaukakin sarki ya tattali waɗannan gidajen na musamman ga duk wanda ke ciyar da abincinsa a lokacin da ake kan buƙatarsa. Wa alanal kalama, ya zamo mai taushin magana, ba kajin shi da maganganun tada hankalin ɗan uwansa, balantana zagi, balantana makamancin haka, ba bagan magana, kullum magana shi ne kyau take fitowa zuwa ga ɗan uwansa. Wata ba a siyama, yana bibiyar azumi gwargwado, duk da aka ce ga wani azumi mai falala yana kan yin shi, litinin da alhamis baya wuce shi gwargwado yana yi. Wa abshar salama, kuma yana ƙoƙarin yaɗa sallama, kullum ba ruwan shi da sai wanda na sani, duk inda ya ga musulmi ne kowa na shi ne zai masa sallama. Wa salla bil laili wan nasu niyam, ya kuma yi sallah da dare alhali mutane suna ta bacci. Da tuna haduwarsa da Ubangijinsa, ya tashi ya tsayu don ya gyara tsakaninsa da Allah. Allah ya ba mu ikon ɗabi'antuwa da wannan sifofi. Fa'ida ta 12, za ta sanya jama'an musulmi su zamo kamar family ɗaya, su zamo kamar gida ɗaya, kamar dangi ɗaya. Mai ƙarfi yana tausaya ma mai rauni, mawadaci yana kyautatawa zuwa ga wanda yake mabuƙaci, sai kowa ya ji cewa na wani ne. Mai dukiyar shi a ransa yana jin cewa wajibinsa ne ya taimaka, ya kyautata kamar yadda Allah ya kyautata masa. Allah yake cewa wa hasin kama ahsana Allahu ilayk, ya kyautata kamar yadda Allah ya kyautata zuwa gare ka. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, bayin Allah na kirki so sun san cewa akwai wani sanannen haƙi a dukiyarsu wanda ya roƙa da ma wanda bai roƙa ba, in sun gano yana cikin mabukatan su da kansu za su tashi su kai tallafi zuwa gare shi. To wannan yin haka, mawadaci ya ji cewa lalle akwai wannan haƙin yayi, zai sa shi ma mabukacin ya ji cewa ashe wani ya san da ni, ya san halin da nake ciki, sai haga danƙon soyayya ya ƙaru. Ana ƙoƙari a zamo abu ɗaya, ba duk wani abin da zai sami wannan mawadacin sai shi wannan mabukacin ya ji kamar shi abin ya sama. Saboda in ci gaba ne, ci gabansa ne, in ci baya ne, shi ma ci bayansa ne. To dole zai ta fatan alkhairi ga wannan, duk wani abin da ya yi na sharri yana neman Allah ya kiyaye shi. Don haka in an yi haka, sai makama juna ne aka yi, sai haka an zauna lafiya, kowa yana ƙaunar wani. Fa'ida ta 13, wannan fitar da sadaka da zakka yana bice zafi da huruwar wutan ƙiyayya tsakanin mabuƙata da mawadata, yana hana wato ainihin tashin fushi da kuma jin wato cewa yaya ba a yi da shi, shi talaka. Wani lokaci ka san alhamdulillah mu a wannan ƙasa, Allah ya sa akwai ruhin musulunci musamman a nan arewacin Najeriya, za ka gane wasu abubuwa wani lokaci har da danniya ga haƙƙoƙi na talakawa, amma sai ka gane na soshi dai da malamai suna ta cewa a yi haƙuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama za a ci karo da irin wannan yanayin, a yi haƙuri har a koma wajen Allah, Allah zai fitar muku da haƙƙinku. Su wasu wurare ba su san wannan ba, ba su da wannan tarbiyya. Shi ko tsakanin shi da ubansa ne bai san wannan ba, idan ubansa ne ma ya ci haƙƙinsa zai tashi su yi kare jirgin ya shi. Ba nasiha kawai, nashi nashi, ba san wani mutunci ba. To, tallafawa da jinƙai da ba da agaji zuwa ga talakawa yana sa ko da akwai irin wannan damuwa da su to an magance ta. An magance wannan ba za a samu irin wannan bore ba. Muna gani irin su South Africa kwanan baya, saboda su ba addini. Ba cewa suka yi baƙi ƴanci rani suna a wannan ba, haka za su ɗauki mutum yana ji yana gani a shagonsa, a ɗauke shi a wurga shi a ruwa, a je a mamaye shagon nashi. Saboda mi? Su suna gani ya za a yi wani baƙo ya zo ya bi su wadata. Su suna cikin wahala, shi yana cikin jin daɗi, ba wani abun da ke zuwa wajensu. To ai su ma suna da ƙarfi, sai suka nuna ƙarfinsu. Idan ana samun tallafi ko yaya ne yake, yana ga an kashe wannan wutar rikici. Talaka dama shi wani babban abin da ke damun shi abin da zai ci. Matuƙar zai samu abin da zai ci ka magance matsalar shi. To in ana samun wannan tallafin, to wannan matsalar an takau. A samu borensu, ba za a samu wani bore ta ɓangarensu ba, saboda su mawadatan suna tallafawa zuwa gare su. A haka yanzu an natsar da su, kowa sai ka samu abin. Shi ne yasa da za ku ji a irin wancan lokaci ana bayanin waye talaka, a yi tarifin shi, a yi bayanin shi, a ce to menene talaka a wanda bai da abinci na shekara ko wanda bai da abin nan na kaza. Talaka ne ba ya da wadata, amma shi dai in ga abinci an gama da matsalar shi, to kai mawadaci yi ƙoƙari saman masa wannan abincin. Sai ya zamo da ganin har a shekaro bai da matsala, don haka ba za ka samu wani matsala ta ɓangaren shi ba. Wata shekara ta dawo kuma an kuma ɗoka an ba shi. Shi ke nan. In za a shekara haka, wani bawan Allah yake cewa su tsakaninsu da mawadata, tallakan Najeriya na da haƙuri da za a ce in za a ɗan yi masa abubuwa na ƙasa-ƙasa, to ko da da jirgin ƙasa a jirgin sama za su sauko suna tafiya a kan titi, tallaka sai ya janye mashin ɗin shi ko ya sauka ƙasa ya ce ran kai daɗe a sauka lafiya. Ba haka ake ba? In dai shi an ba shi haƙƙin shi bai da wani dogon ja, to da za su gano ya laita ƙaumi ya alamu ko? To Allah ya sa su gano. Sannan ita da wannan zakka ɗin tana ba da kariya daga samun laifuka na abin da ya shafi dukiya kamar face-face. Talakan da ya san cewa lokaci yake jira ya yi abin nan nashi zai zo, menene ne ya je yana ƙoƙarin sata? Ba abin da zai kashe ya sata. Haganan ƙwace, wasu sun koma yanzu ƙarfi suke sawa su ƙwata, musamman ma ɗan halin da ake take shiga ciki. Akwai labarin na ji cewa shi a wata anguwa, shi wani ya ga yaro ƙarami ya je injin ya dawo da niƙa, sai ya ƙwace ya yi gidan shi da shi. Allah ya kiyaye. To ba a san dai abin ya kai ga haka. To matuƙar talaka yana samun ɗan tallafi na gwargwado da yake zuwa gare shi, ba ruwan shi da ta da hankali zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwa. Fa'ida ta ce ziyaran zakka tana tsirar da mutum daga zafi da rana ta ranar alƙiyama, saboda hadisin Uqbatu ɗan Amir, Allah ya kare ya da shi daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, yake cewa kullum ri'in fi zilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas, kowane mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa har a gama hukunci tsakanin mutane. Kowa karkashin sadakarsa zai tsaya, sai ka tuna ka ga na taɓa yi kuwa, to in na yi na yi da yawa. Kaga tun nan mu za mu tanadar mu kanmu inuwa. In ka je ranar alkiyama ba inuwa, kada ka zargi wani, kada in zargi wani. Hadisi abin da ya ambata kenan. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi, kowane mutum yana ƙarƙashin inuwar sadakarsa a ranar alkiyama har sai an gama hukunci. Mun ji dai yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani firgicin da yake wannan rana, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin yadda rana za ta matso kusa da kawunan jama'a, wani zai yi zufa har idon sawu, wani har gwiwa, wani har maɗaurin abin nan, wani ma zufan har ma ya haɗe ya shiya masa linzami, wani kuma bai san ana yi ba yana can cikin inuwa hankali kwance. Allah ya sa mu ciki. A wani lafazi, inna zillal mu'mini yawmal qiyamati sadaqatuhu, inuwar mu'mini a ranar alkiyama ita ce sadakarsa, ita ce inuwarsa. Shi ne yasa Yazid ɗaya daga cikin marwatan hadisin yake cewa akwai wani bawan Allah Abul Khair wanda shi ya rawaito hadisin daga Uquba, ya kasance ba wani wunin da zai wuce shi da ya yi ƙoƙari ya yi sadaka ba, gwargwado ko da kuwa ya ɗan samu ƙosai ko kek ko wani abu makamacin haka ko donut dai ya samu zai yi sadaka. Domin ne a gobe alkiyama dai an tattara ko da kaɗan-kaɗan ne abin zai ɗan yi yawa. To don haka kenan sai mun tarbiyyanci kanmu a kan yi. Allah ya taimake mu. Hadisi shahararre mun san shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani cewa akwai nau'in mutane bakwai da za su kasance cikin inuwan Allah ranar da ba wata inuwa sai inuwar tasa. Daga cikin su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatowa yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqati, akwai mutumin da yayi sadaka fa akhfaha, ya boye wannan sadakar tashi hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hagunsa ma bata san mai damarsa ta bayar ba, yayi abinsa tsakaninsa da Allah. In tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, Allah ce in kun boye ma dalle da wannan boye a yi zai fi taimaka ma wajen ikhlasi, amma in ma ka bayyana duk alkhairi ne dai a yi ta yi za ka zaburar da wani. Akwai wani bawan Allah da ya ce shi bai koyi sadaka ba sai hannun wani, saboda yadda ya ga yana ta ƙoƙarin yi ita, to shi wani ya aka yi duk dai ba mu ne ba, ya aka yi shi yana iya yi ni ban iya yi, a hankali yana ta tarbiyyar ka sai yana ta koyuwa shi ma har ya koya. Ashe kenan kada ka zauna ka ce kai ba za ka iya ba, don in ka yi kanka ka yi ma. Ƙa'ida ta ce shida, sadaka nan tana taimaka wa musulmi a kan sanin menene dokokin Allah ya kuma ƙara fahimtar addininsa. Domin duk wanda zai fitar da zakka, to ba zai fitar da zakka ba sai bayan ya san hukumce-hukumcen zakka, ya san wace irin dukiya ake fitar masa zakka, menene nisabin kowace dukiya, menene nisabinta da za a fitar mata da zakka, suwa za a ba, meye laifin wanda bai bayar ba, meye falalar wanda ya bayar, da dai sauran waɗansu abubuwa. Kaga sanin waɗannan abubuwa ya ƙara samun fahimta a cikin addini. Yayin da shi wanda bai wajaba gare shi ba zai san, kamar wanda zai je haji ne, ba daidai ba ne ka san za ka je haji ka tashi ka je haka nan ba tare da ka koyi abubuwan da suka shafi aikin hajin ba, ka san me za ka yi, dole ka koyi ayyukan hajin don ka je ka yi hajjin mabrur wanda yake laysa lahu jazaa'un illa aljanna. In ba haka ba sai ka je ka dawo irin na wani mawaki ya ce ka je ka yi hajujuwa ka dawo. To Allah ya kare kana da mu. Fa'ida ta 17, sadakan nan dalili ne na saukar alkhairai da kuma tunkuɗe wa mutum balawoyi, saboda hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da da su a cikin hadisin, dogon hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yamna'u zakata amwalihim, mawadata ba su taɓa hana zakkar dukiyoyinsu ba illa muni ulqatara min as-sama face sai an hana musu ruwan sama da ake saukarwa dalilin hana zakka sai a hana ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau lil bahaim lam yumtaru ba dan dabbobi ba ruwan ma ba za a samu ba amma Allah yana tausaya ma wasu bayi ne wanda ba laifinsu ba sai ya saukar da ruwan ba dan halin waɗannan ba amma indai dan ta waɗannan ne to ba za su ga ruwan Allah ba ashe kenan wasu lokuta da za a ga wasu abubuwa sun canza abubuwa sun juye ba su tafiya daidai laifin daga gare mu ba dama Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk wanda a wata musiba da kuka ga ta same ku dalilin abin da hannayenku suka aikata ne Allah ma yana afuwa ga rewa da kuke yi ayira ta 18 wannan zakka da sadaka suna shafe kurakuran mutum suna kankare su saboda hadisin Mu'az Allah ya ƙara yarda da shi a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara sadaka tana dice tana kawar da kurakuran da ke tare da mutum kamar yadda ruwa yake dice wuta in an hura wuta da ne ake kashe wuta da ruwa to haka ma in dunubai sun taru sun ma yawa hanyar da zaka ji ka kawar da su ta hanyar sadaka duk zaka kawar da su sai kawai gari Allah ya yafe maka fa'ida ta 19 bayar da zakkan nan yana daga cikin godiya ga Allah godiya ga Allah kuma dalili ne na a ƙara maka ga ni'imar da Allah ya maka kamar yadda Allah ya ce wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid matukar za ku gode alƙawarin Allah ne yace zan ƙara muku to matukar kana yi zaka ga ƙari ba wanda za ka ga ana cewa ai dalilin yana fitar da zakka ne yasa dukiyarka ta yanke dukiyarka ta ƙare idan Allah ya ƙara budo masa wasu hanyoyi fa'ida ta 20 ninnin kala da mutum a wajen Allah dalilin ya fitar yayi saboda Allah Allah ya ce masul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah misalin wanda suke ciyar da dukiyoyinsu akan tabarkin Allah kamar misali habbatin anbatat sab'a sanabila kamar misalin wato ainihin kwaya ɗaya ne daga tsoka ka shuka ta fitar da zangariniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowane zangariniya akwai kwaya ɗari kwaya ɗari ta haifan maka da kwaya ɗari bakwai ba nan kaɗai aka tsaya ba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yakan ninninka ga wanda ya so fiye da haka wallahu wasi'un alim Allah mai yawan falala ne sannan sadakan nan fa'ida ta 21 tana kare mai ita daga azaba domin wanda baya bayar da zakat dukiyarsa to zai fuskanci azabar Allah kamar yadda Allah ya ce wallazina yaknisuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum sai a gaya musu za a kwankwashe su a ce hada ma kanaftum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun a ranar alkiyama azabar ta ko'ina za a je a narka amma yadda dukiyar nan ta su kwandala kwandala ko miliyan nawa ne za a maida su kwandala kwandala don a rika manna su a jikinsu a rika manna musu ta gaba da bayan fuskokinsu da ko'ina a yi ta mannawa ka duba ka je ka samu kwandala har wayo ka sa ta a wuta ta yi zafi ka taba ka ji yaya zafinta yake yaya raɗaɗinta yake to a ce ko'ina duk dukiyar nan komai yawanta sai an canje ta an maida ta a kuma manna ta a jikin wani zai ce kai dukiyarsa tana da yawa fa jikinsa ma ai ba za a yi gama mannawa ba dukiyar ina ai a ranar alƙiyama za a girmama mutum ne musamman ɗan wuta za a ƙara masa girma ne ta yanda za a yi masa azaba ya ji a jikinsa. Kai azaba da Allah ya tattala in kana irin wannan kafin a kai wutan an narke. A'a, za a ninninka a ninninka girman jikin ɗan wuta saboda azabar ta shige shi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ma haƙorinsa ɗaya sai ya kai girman dutsen Uhud. To ya girman sa kenan. Wata azaba da Allah ya tanada ai sai an ƙara girman mutum. To don haka kada mutum ya ce kai ai dukiyar tasa in an ce a wannan to ba za ta shiga jikin shi ba. Za ta shiga Allah zai kiyaye mu. Sannan a gurguje lokaci yana harara, samu ambato biyu ko uku haka, zakka tana kare dukiyar mutum kuma Allah yana tsare mutum dalilin yana bayar da ita. Ta 24, zakka tana tafiyar da sharri da ke cikinta, sharrin dukiya. Saboda hadisin Jabir da ya zo cewa an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam game da in mutum ya bada dukiyarsa, sai ya ce ai duk wanda ya bada dukiyarsa to hakika ya tafiyar da sharrin dukiyarsa. Duk wanda ya bada zakka dukiyarsa to ya kawo mata da sharri. Idza addaita zakata malika faqad azhabta anka sharrahu. Matuƙar ka bada zakka dukiyarka to ka kawar ma kanka da sharrin shi. Dukiyar karan kanta akwai nata sharri, amma in ka fita to ka huta. Gashi tana tsarkake fa'ida ta 24, tana tsarkake mutum, tana tsarkake dukiyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna hadhihi sadaqati innama hiya awsaqun nas. Ita wannan sadakar da tsine na mutane. In mutum ya fitar da ita kamar ya kawo maka sadaqati, ya kawo maka sa, ya kawo ma dukiyarsa da wannan datti, yanzu ya tsarkake dukiyarsa, ishara zuwa ga abin da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Da ka fitar to ka tsarkake kanka, ka tsarkake dukiyarka, ka kawar da datti. Ashin da biyar wanda dole sai dai mu tsaya a nan, inda na ga ana min ishara tsare mutum daga tsare masa dukiyarsa daga ɓacinta. Saboda me yanda ya zo cewa zakka ba ta taɓa haɗuwa da wata dukiya ba face sai ta ɓata wannan dukiyar. Malamai sun ta ba da fassara a kan wannan, suka ce saboda yanzu ya haɗa abin da yake halas ɗin shi da haramun. Asalin dukiyar halas ce gare shi, amma wannan haƙƙin na talakawa haramun ne gare shi. To ya haɗa halas da haram, don haka yana kawo ma kansa matsala kenan. Wani suka ce a'a, abun nufi a nan idan ya zan cewa shi ne karɓan zakkan nan shi ma mawadacin ne, to kamar yana jama dukiyarsa bala'i ne. Yana cikin mawadata, baya cikin mabukata, amma kullum shi yake kai kokon bara. Da Allah kada a manta da shi. To zai halaka dukiyarsa kenan. Domin zakka haƙƙin talakawa ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aika ma'azu zuwa Yaman cewa ya yi to ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. A karɓa daga mawadata a maida ta ga talakawa. To amma wani shi gani yake da wayo ne da irin wannan ne zai tara ya tara da yawa, baya cikinsu, amma lalle ya fi kowa abin nan. Yawon shi ma a bashi a bashi a bashi, wanda da za ka bincika yana cikin wadata. To Allah ya ce ya yi mu lokaci bai ba mu dama nan mu karkare su ba, domin za mu iya cewa yanzu kusan mun ɗan ci rabi ko fiye da rabi kaɗai. Amma ga lokaci kuma an ce ya yi, dole mu yi haƙuri da abin da ya samu, ko cewa muka yi mai ta ambato su ba zai yi a ƙarƙare ba, domin ba wai a ambace su kawai ba, a me yi saƙon da ke ciki. Muna fatan wanda muka ji Allah ya amfanar da mu shi, ya ba mu ikon yin aiki da shi, ya ba mu ladan sauraro, ya sa kuma mun aiwatar da shi, mu isar da sako zuwa ga waɗanda bai isa gare su ba. Allah ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon mun gaskiya, ya nuna mana abin da yake ba gaskiya ba, ya ba mu ikon mun nisance shi, ya kiyaye mu daga soyayyen zuciya, ya tsare mu daga sharrin shaidan. Hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.